والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya da yabo daga Allah subhanahu wataala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Asabat yau 25 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma yake daidai da 14 ga watan Maris shekara 2026 miladiya cikin amincewar Allah mun saki haduwa a wannan majalisi na Masjid Sunna dake titin Sardauna a garin Azar jihar Bauchi inda muke haduwa domin jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma ga wannan hali muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka za mu ci gaba insha Allah cikin surat Ar-Rahman mun zo ƙarshen ta ko sai lokaci yayi na'am wato sai mu tashi aya ta 72 qurum maqsuratun fil khiyam
a'udhu billahi minash shaitonir rajim hurum maqsuratun fil khiyam sabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
نعم cikin bayani da Allah subhanahu wataala yake yi na sakamakon da ya tanada ma masu biyayya a cikin aljanna bayan da aka ambaci nau'o'in nishadi da annashuwa da jin dadi sai Allah ta'ala ya cikace da ambatan matan da ya tanada musu aka sake nanatawa hurun dama can farko an ambata jannatani na farko to wannan kuma jannatani ta biyu wa min dunihi ma jannatan su din ma da abin da aka tanada bai kama da irin wancan aka ce hurun maqsuratun fil khiyam wato asali da za a tashi aya ta 70 ne fihinna khairatul hisan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hurun maqsuratun fil khiyam wato a cikin wadannan aljannu guda biyu ko aljannatai guda biyu akwai mata masu nagarta wadanda dabi'unsu sun cika babu nakasa a cikin dabi'unsu kuma Allah ta'ala ya siffanta ya siffanta su da cewa kyawawa ne abinda Allah ya ambace shi yace mai kyau ne to alal hakika kyan ya kai matuka hurun ay hunna hurun su waɗannan mata kuma su ne hurun ayin an kira su da wannan suna ne saboda kyan idanunsu da suke da shi farin yana da matukar fari bakin yana da matukar baki akwai daukan hankali ga duk wanda ya gan su kuma aka ambace su maqsuratun fil khiyam wadanda Allah subhanahu wataala ya taskance su ne wato an kebance su a cikin tantuna tantuna wadanda aka yi su na lu'lu'u a hade da gidajen aljanna domin yan aljanna su rika nishadi a ciki. Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, da wadanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa. Abi hadhihi al-qiyami, wannan tantunan da aka ajiye shemomin an bi gairi hakoko wasu su. Hadithi ya inganta a cikin Muslim daga Abu Imran, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil mu'mini fil jannati lakhaymatun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa uluha 60 mila. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga kowane mu'mini da ya shiga aljanna za a sanya masa wata shema, ma'ana za a sanya masa tanti na hutawa guda daya mujawwafa, dama na lu'lu'u ne, ya ce min lu'lu'atin wahida, wato shemomin da ake yi lu'lu'u guda daya ne, kowace shema lu'lu'u ne guda daya, kuma amma sai ce mujawwafa, wanda yake cikin sa kwaroro ne, ma'ana tunda shi a dunkule yake dutse gefa gefa ne kenan, abinda kaman a ce tantin shine na lu'lu'u. Ɗuluha 60 mila, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsayin kowane tanti mil 60 ne, mil 60 fa, ai mil 60 yana da tsayi, daga nan zuwa bulkaciyo bai kai mil 60 ba, to duk tanti ne guda daya 60 mila. Lil mu'mini fiha ahaduhu yatufu alayhim al mu'minu fala yara ba'dhum ba'dha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kowane tanti ana sanyawa dan aljanna iyalansa, ma'ana za a sanya masa waɗannan horon da Allah yace maqsuratun fil khiyar, tantin ba haka yake fankayau ba, a an sanya masa mata daga cikin matan aljanna, wanda idan mutum yana ciki ko da a ce wata tana can gefe wannan tana gefen, to ta can ba za ta san me ke faruwa a nan ba saboda nisan wajen. Wannan tanti ne ba wai asalin gidan aljannan ba ne. Kuma Allah ta'ala ya ce muttaki'ina suna kishingide, ai azwajuhunna mata mazajan su mu'minan kenan masu shiga aljanna su ne suke halin kishingide, i'rabin sahal ne kama taqaddama, ayyata na'amuna muttaki'in, wato suna cikin nishadin su suna morewa a kishingide. Kaga halin da aka ce muttaki'in a kishingide, shi kishingida yana dauke da siffofi da dama. Na daya, kishingida alama ce da take nuna nishadi. Sannan abu na biyu, kishingida alama ce da take nuna lafiya, wanda ba shi da lafiya ba zai iya kishingida ba, sai dai kwanta ku. Amma kishingida alamar lafiya ne. Kishingida shine mutum ya makaifa kuma ya haka ya sa kansa, shine ittika, ya sa hannunsa ya tare kansa, irin haka da ake yin nan, kuma kana kishingide tsugurgumanka kuma yana kasa, kaga wanda ba shi da lafiya ba zai iya haka ba. To kaga wannan da aka ce muttaki'in, ana nuna cewa suna cikin gayan jin daɗi da nishadi. Kuma ala rafrafin khudrin, rafrafa wasu malamai sun ce shimfiɗi ne, wasu malamai sun ce fulo ne, wasu malamai sun ce waɗansu ababe, wasu fassara wanda ba wannan ba. Misali kaman Sa'id ibn Jubair cikin tabi'ai, rafrafa sai ce riyabul janna, lambuna ne ma na aljanna ake nufi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna kishingide, in ma fassaran Sa'id ibn Jubair cikin lambuna ne, in ma kuma wato sai a ce shemomin kenan a cikin lambu suke, in kuma an ɗauki fulo ne to sai ya zamanto suna kishingide a kayan fulalluka, khudrin waɗanda suke kwarra, jam'u rafrafatin ay busudin, wasu ma sun fassara shi a matsayin shimfiɗa aw wasa'il ko kuma fulalluka. wa abqariyin hisan, kuma suna kishingida akan dardumai. Hisan wadanda suke kyawawa, domin cikan ni'ima ce kaga mutum a wajen hutawarsa ya sa darduma. Darduma ma ka san hawa-hawa ne ko? Zaka ce maka an samu maka darduma irin na Iran ko darduma irin na Turkey. To su ne sai kai kololuwa, ina tsammani in dai ba yan boko ku ne kuka san abun sosai. Amma dai ana cewa waɗannan su ne suka fi kyau, suka fi tsada. To sai a nan duniya ma alama ne na nishadi. To sai Allah ta'ala ya ambace shi a lahira domin ka san ba wai haka suke kishigida a kan ƙasa ba, a waje ne da aka ƙawata musu. Ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan, ai tanafis shimfuɗai kenan masu tafshi. Asluha min abqara, asalin shi wannan abqari kalma ce da Larabawa a al'ada suke ambatan wani waje, mawdu'un kathirul jinni, wani waje ne a cikin jeji a jazira, Larabawa suke kiran wajen abqara. Wai a i'tiqadin su a zamanin da can wajen dandamali ne na aljanu, kuma i'tiqadin da suke da shi aljanu kan iya buɗewa mutum idanu ya ga gine-ginen da suke wajen. Sun yi gine-ginen na ban mamaki na masu sha'awa. To shine Larabawa sai suke amfani da wannan labari, wannan lafazi abqar din, sai kuma ke isti'malin sa wajen siffanta duk wani abu wanda yake ghayatul husn, duk abin da ya bada sha'awa na kawa sai a ce abqariyun. Wa qaryatun bin abqon bina'uha fi ghayatil husni, wanda aljannun suka gina kenan. Wal abqariyu al kamilu min kulli shay'in, to sai ake isti'mali da wannan lafazin ya zamanto a larabci ana amfani da shi ga duk wani abu wanda yake kamala, yake matukar kyau, kowane abu da yake kyakkyawa ya kai cikarkensa sai suke ce da shi abqari. Shine nan Allah subhanahu wa ta'ala ya isti'mali da wannan kalmar larabcin ya siffanta irin darduman da suke cikin aljanna, ya ce abqariyin, shimfiɗai ne da suka kai matuƙar kyawu, hisan kuma masu kyau. Don haka Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, shin da waɗanne ne daga cikin ni'imomin Ubangijinku kuke karyatawa? Abishai'in min hadhihi tukadzibani am bi ghayriha, waɗannan ababen da Allah ya ɗan tsakuro ya ɗan ambata mana daga cikin abubuwan da suke cikin aljanna ne ake karyatawa, ko ku da waɗansu ni'imomin da Allah ya taskance a ciki wanda bai bayyana mana ba? Ma'ana duk wanda bai yi aiki don neman waɗannan ni'imomin da Allah ya ce ya taskance ga masu biyayya, liman khafa maqama rabbihi ba, to kenan tamkar ya karyata ni'imomin Allah ɗin ne. Ashe duk wanda yake son saduwa da waɗannan ni'imomi su ne wanda Allah ta'ala ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu, cikin wannan ne waɗanda suke waso masu gwagwarmaya, kamata su yi gwagwarmaya. Aljanna sai ka je, Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun, rai fa bata san abin da aka ajiye mata. Wanda zai sanya ta nishadi in ta gan shi ya ɗebe mata kewa ta ji daɗi, bata san irin abin da aka ajiye mata a aljanna ba, kuma an ajiye wannan ne jaza'an bima kanu ya'malun, sakamako ga abin da suka aikata na biyayya ga Allah. Ashe kenan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala shi ne yake sanya mutum ya samu sa'ada a nan duniya da lahira, shi yake kaiwa bawa zuwa ga yardar Allah da falalarsa, da wannan ne kuma bawa yake samun shiga aljannar Allah har ya sadu da abin da idanunsa bai taɓa gani ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya sadar da mu da abin da ya tanada ga bayansa masu nagarta a cikin aljanna. Allah ya cika ce wannan sura da cewa tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram, ai albarkatun sunan Ubangijinka ma'abocin girma da ɗaukaka sun tabbata. Wato Allah ma'abuci shi ne ma'abucin albarka, kuma albarkatunsa sun tabbata, wanda shi Ubangiji yake da maɗaukakin suna, kuma shi ne wanda yake mai girma, kuma shi ne wanda yake mai karamci. Ai, tanazzah isma rabbika ya Muhammad dhil jalal. Wato kenan tamkar an ce ka tsarkake sunan Ubangijinka yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ubangijin naka wanda yake ma'abucin ɗaukaka. Ai, al-kibriya wanda shi ne ma'abucin buwaya, wal ikram kuma shi ne ma'abucin karamci. Ai, al-in'amu lil mu'minin, saboda karamcinsa ne Allah maɗaukaki ya yi tarin ni'ima ga mu'minai, ga waɗanda suka bi shi. Khatamati suratu bima bada'at bihi, wannan sura ta cika ce da abin da ta fara da shi. Washtamalat ala dhikr anwa'in ni'amid dunyawiyya wal ukhrawiyya li awliya'i llahil karim, kuma sai ta bayananta ya tattara ambatan nau'o'i na ni'imomi irin na duniya da ma ni'imomin da Allah ta'ala ya tanada a lahira ga waɗanda suke jibinci lamarinsa suka bi shi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai karamci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar da mu da rahamarsa. Surar da take biye da wannan ita ce suratul waqi'a. Suratul waqi'a an ambace ta da wannan suna saboda da shi aka bude sura, kuma ya tabbata a cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ta da wannan suna al-waqi'a. Sura ce wacce take makiyya, a Makka aka saukar da ita irin surorin da suka dinga munakasha da Quraishawa wajen tabbatar da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala, da tsoratar da mutane waɗanda suka kafirce da wuta, da kuma kwaɗaitar da su da aljanna, kamar yadda sura Ar-Rahman ta gabata. Wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una aya, ita wannan sura aya 96 ne. Al-lissafin mutanen Kufa, ƙurwa'u na Basara kuma suka ce 97, ƙurwa'u na Madina da Makka Hijaz kenan da kuma ƙasar Sham su ne waɗanda suka ce 99. Wa mawdu'uha ra'isi, babban jigon da take karantarwa ita wannan sura al-ba'ath, tana karantar da tashin al-qiyama. Wa taqsimun nasi limaratibihim yawm al-qiyama, da yadda za a raraba mutane a bisa matsayinsu a ranar al-qiyama. Ba za a tashi bai ɗaya bane, ranar al-qiyama mutane kashi uku suke kasancewa kamar yadda za mu ji. Wa qira'atuha kullu laylatin tunfil faqa, karanta ta a kowane dare yakan kore mutum talauci. A cikin wani hadisi da'ifi da kawai ibn Mas'ud, saboda faɗin Abdullahi ɗan Mas'ud, fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa, man qara'a suratul waqi'ata kullu layla, duk wanda ya karanta suratul waqi'a a kowane dare, lam tusibhu faqatun abada, talauci har abada ba zai shafe shi ba. Amma wannan hadithi da'ifi ne, Imam al-Qurtubi ma ya kawo shi, Ibn Mas'ud ya faɗa ne wai lokacin da Uthman ibn Affan ya je masa lokacin da yake cikin jinyarsa ta ajali. Amma hadithi ne wanda yake Sheikh Nasiruddin Albani ya ba a fashi haka na wasu malamai ma a gabaninsa. Ibtada'at as-suratu bil hadithi an ittirab al-ardh, surar za ta fara batu ne akan girgizar da ƙasa za ta yi. Wa tafattutul jibali hina qiyamis sa'a, da tarwatsa wanda duwatsu za su yi lokacin da kiyama ta tsaya. Thumma sannafatin nasa inda al-hisabi aqsama, sai kuma ta raraba mutane yanki yanki aqsaman salasa, yanki nau'i guda uku, a lokacin da za a hisabi mutane sun za su zama kashi uku ne. Akwai ashabul yamin, mazowa dama wa ashaba shimal akwai mazowa hagu wasabiqin sannan kuma akwai wanda suke sun yi rigaggeniya wa akhbarat an hali kulli fariqin surat za ta bada labarin yanayin kowane bangare yaya yanayin su yake kasancewa su din su waye wama a'addahu Allahu lahum min al-jaza'il 'adil yawm al-qiyamah dama abinda Allah ta'ala ya musu tattali na sakamako na adalci a ranar al-qiyama thumma aqamati ad-dala'il 'ala wujudi Allah wa wahdaniyatihi ta'ala sannan surar ta kafa dalili dake nuna samuwar Allah da kuma kadaituwar sa wajen bauta wa kamala qudratihi fi khalqi al-insan da kuma cikar kudura ta ubangiji yadda ya halicci dan adam wa ikhrajan nabat da yadda Allah ya fidda tsirai wa inzal al-ma'i da yadda ya saukar da ruwa daga sama wa ma awda'ahu Allah min al-quwwati fi an-nar da abinda Allah ya tattalin sa na karfin azaba a cikin wuta thumma nawahat bi dhikri al-quran al-azim sannan sai ta waiwaya ta ambaci shi qur'ani kansa wa annahu tanzil rabbil alamin cewa shi qur'anin saukarwa ce daga ubangijin talikai wama yalqahu al-insanu inda al-ihtibar min shada'idin wa ahwal tabahararu abinda mutum yakan riska yake haduwa da shi inda al-ihtibar lokacin da mutuwa ta zo bawa min shada'idin wa ahwal na tsanani da kuma wahalhalu kasan ita mutuwa tana da tsanani wa khatamati surata bi dhikri dawa'ifi thalatha surar kuma sai ta cika ce da ambatan waɗannan nau'o'i guda uku wa hum sunai ahlus sa'ada waɗanda suke masu samun rabo wa ahlus shakawa da waɗanda kuma ba su da rabo wasabiquna fil khairat da waɗanda suke tsere cikin ayyukan alheri min ahlin na'im daga waɗanda suke cikin aljanna wa bayyana aqibata kullin minhum kuma ta ambaci karshen da kowanne daga cikin bangaren nan zai riska wannan shine abinda sura ta tattara bayani a kayan sa zamu karanta abinda ya sauka insha Allah na'am
bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
الله تعالى إذا وقعت الواقعة إذا ما أوقوا تأوقوا ما أوقوا إتشي قيامة ai kamatul qiyama lokacin da qiyama ta tsaya Allah ta'ala ya ce laysa liwaqa'atiha kadhiba babu karyatawa ga aukuwarta in ta riga ta auku kan akwai wanda zai ce a a ta riga ta faru shi yasa ka wanda ya imani a gaban Allah a qiyama imanin baya masa amfani wanda ya yarda cewa yayi zalunci in aka maida shi duniya zai gyara baya amfani a inda wannan imani yake amfani sai a duniya a inda mutum yake tunanin yayi nadama zai gyara a duniya yake amfani saboda kiyama idan ta tsayu kan ai abu ya riga ya faru yanzu ba sauran karaitawa kuma an riga an ga abra'il aini to Allah ta'ala ya gaya ma masu karaita kiyama idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku kiyama kenan ta tsaya laysa liwaqa'ati hakazi ba to sa'in nan fa babu karaitawa game da aukuwarta ay nafsun takdhib ba wannan rai da ya isa ya karaita bi an tunfiya hakama na fatha fid dunya bata isa ta kore aukuwar kiyama ba kamar yadda ta kore a nan duniya saboda bata gani ba amma in kiyama ta tsaya kan ai shikenan Allah madaukaki yana kira a wata aya ce istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ku amsa ma ubangijin ku ku amsa wa manzannin sa wajen bin abin da ya aiko su da shi min qabli an ya ati yawmul lamar radda lahu min Allah tun kafin wani wuni wanda ba wanda yake sai hana aukuwar wuni kafin wannan wunin ya zo daga Allah shine ranar alkiyama kenan kaga a cikin waccan aya Allah yayi kashedi ayi imani da kiyama kafin aukuwarta shi yasa ne yace laysa li waqati hakaziba ai ga aukuwarta kuma babu kalantawa khafidatun rafi'a ita kiyama tana da wata siffa khafidatun ne tana warwarwa ta kaskantar rafi'a kuma tana daukakawa kaji yadda kiyama take khafidatun warwarwa mai warwarwa ce rafi'a kuma mai daukakawa ce akwai wanda zaka ganshi a nan duniya mai daraja ne a kiyama sai ganshi ba komai ba la yazunu inda Allah janaha ba'uda kamar da annabi ya siffanta wata siffa bai kai fiffiken sauro a wajen Allah ba ya walakanta ya zama bashi da daraja ya zama to a cikin wahala duk wanda za a kai shi wuta ya walakanta wanda aka tsaye da shi aka masa tsile ya shiga uku duk wanda aka masa tsile in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manukisha uzziba duk wanda aka masa tsile munakasha to sai an saptar da shi to ita kiyama tana daukaka darajar wani wanda zaka ganshi ba kawai mai ba ba shi da kima idan mutane ba wanda yake daga kai ya kalle shi ba ma san yana nan ba walakantacce ake ganin sa cikin al'umma amma fa a wajen Allah yana da kima ubangijin sa yana ganin sa da daraja saboda ya lazumci bin Allah ya juya ma duniyar baya ya rungumi lahira yana kokarin kyautata mu'amalar sa da ubangijin sa mahalicci to wannan sai kaga ya samu daraja ana ganin sa a walakance a duniya a kiyama sai ga shine mala'iku suke wa maraba khafidatun rafi'a ay hiya mudhhiratun li khabdi aqwamin bi dukulihim an-nar ita tana bayyana warbar da wasu mutane ta kaskantar da darajar su saboda za a shigar da su wuta Allah ta'ala ya ce wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimu kaga she wanda mizanin sa bai nauyi ba a ranar alkiyama to shine wanda yake ya walakanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala walau anna li kulli nafsin zalaman ma fil ardi labtadat bihi dai ran da tai zalunci tai kafirci to a ranar alkiyama inda abin da ke cikin duniya nata ne baki daya za ta yi fansa da shi wa asarru nadamata lamma ra'aw al azaba wa qudiya bainahum bil qist za ta koye da na sanin ta wani ku kuma bayyana wa mata ke yi ya hasrata ala ma farattu fi jambillah zama ta bayyana to kaga da na sani wanda kage yana da na sani a lahira to ai wannan kuma ya tozarta to shi saka ita kiyama tana warbar da wasu wal rafi akharin bi dukulihim al janna kuma al janna za ta daukaka darajar wadansu ana ganin su a walakance yanzu su ne za su shiga al janna Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wadanda mizanin su yayi nauyi to wadannan su ne wadanda suke za su rabauta a ranar alkiyama sun bi abin da Allah ta'ala yake a duniya zaka bi Allah subhanahu wa ta'ala kalam zuciyin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayi wallahi kai baka san kimar da suke da shi a wajen Allah ba ka tsarkake niyyarka kana yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq kar ka raina kyakkyawan aiki in dai shari'a ta ce ayi kyakkyawan aiki kuma baya zamantowa mai kyau har sai lokacin da shari'a ce ta ce in dan kai ne kace mai kyau ne to baya zama mai kyau sai fa in shari'a ce ta ce mai kyau ne to ko mun kankantar saka da karaina misali annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abu hurairata wanda imam al-bukhari da wannan hadisi ya rufe littafin sa yana cewa kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani ala mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wadansu kalmomi wadanda suke masu sauki wajen fada a harce, ba su da wahalar fada, amma kuma suna da nauyi akan mizani mutum a kiyama zai ga darajar da za su sama masa. Sannan kuma waɗannan kalmomi suna da sau, suna da ƙaunatuwa, Ubangiji yana ƙaunarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi waɗannan siffa guda uku ga waɗannan kalmomi sai ya ce su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Wanda zai zauna yana ta yin azkar, yana azkar, yana azkar, saura kuma suna ta surutu, shi ana ganinsa kaman kinibibi ne da shi. Shi kuma ya lazamci azkar ɗansa waɗanda suka tabbata yana yi, sai a ranar alkiyama idan aka ga an kinkimo lodi lodi na ladan wannan azkar ɗin, to an sami rafqud darajat kenan. Shi ne aka ce kiyama ay khafidatun ni rafi'a, abinda kake ganinsa kaman ba komai ba a ranar alkiyama idan ya aka kawo maka ladansa, abin sai baka sha'awa. Abinda ka raina shi na laifi kake ga kaman ba komai ba a ranar alkiyama in aka kinkimo wa mutum zunubin, sai ka je yana cewa mali hadhal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wani irin littafi ne wannan? Karaman aiki ma da babba duk sai da ya kididdige shi. Ashe yanzu dan kankanin abin da aka yi ma sai da ya rubuta, dan laikin din tsaye goman da aka yi a cikin Facebook ma sai da ya rubuta, ka san laikin sai ga kaman ba komai ba ne. Eh, irin abin da ake na hakan nan ko shine laikin ko? Sai a danna shi ma ya laikin, eh ba sharing ma ya ba laikin kawai yayi, ko ya saka emoji na irin dariyar nan haka, eh an yi gulman wani shi ma ya kyalkyale da dariya, sai yake gani wannan kaman ba komai ba ne. Emoji emoji sai sai emoji mutum a wuta, wallahi in yana biye su shine la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan karamin abu da babba, babba eh na'am, to karami ma, to karami 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 idan ya taru sai ya zama babba. To kiyama ce take da wannan siffa khafidatun rafi'atun, tana warbar da darajar wasu su zama ba komai ba kiyama. Ko ya tara aiki, ya tara aiki, ya tara aiki, amma fa akwai zunubai a kansa. Zaluntan mutane da yi yana nan da yawa, to sai a wawashe masa ladansa. Shine Annabi ya ce al-muflis, atadruna man al-muflis, kun san wane ne fallashashe? Suka ce wanda bai da kwandala, irin dai fasarar da za a yi a yanzu, eh alladhi la dirham lahu wala mata, la dinara lahu wala mata, wanda ba shi da dinari kuma ba shi da kadara. Annabi ya ce ba shi ne fallashashe ba. Fallashashe a al'umma ta anji Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo da ladan sallah. Annabi ya kirga waɗansu abubuwa na ayyuka, ya ce ya zo da ladansu, sannan amma kuma akwai haƙƙoƙin mutane a kansa. Ya zagi wancan, ya ci mutuncin wancan, ya daki wancan, ya ci dukiyar wancan, masu haƙƙoƙi duk sai su zo. Shi yana ga cewa ai ga ayyukansa suna nan masu yawa. Alhamis da litinin ɗin nan bai basu ba, kullum duk tsananin zafi sai ya yi. Na fulfulin nan rawa ce biyar ta ƙoƙari, duk ayyuka yana yi, yana yawan yin sadaka, duk inda za a nemi taimako zai bayar. To amma fa akwai haƙƙoƙi na jama'a masu yawan gaske a kansa. Kaga a nan duniya mutane suna ganinsa mai ƙoƙari, amma bai kiyaye ɓangare ɗaya ba, bai kiyaye ɓangaren haƙƙoƙi ba. Allah kuma ya ce wala yazlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zaluntan kowa. Kaga cewa ce wa nadhul mawazinal qista li yawmil qiyama, mizani za a sanya na adalci. To sai Allah ya amso haƙƙoƙin waɗancan da suke binsa, babu kuɗin da zai biya su. In gulmarsu ya zazzage su a bayan idonsu, ba cewa za a ce kai ma i gulmarsa je ka wajen waɗancan kai gulmarsa shi ma karama, a'a ba haka. Ai babu wani aiki kuma a kiyama, yanzu bi ake yi, bashi ake bi. To sai a ɗebo ladansa sai a basu, ana ɗiba ana biya, ana ɗiba ana biya, saboda haƙƙoƙin sun yi yawa.
duk ayyukan da ake ga yayi na kirki haƙoƙi sun cinye kuma ga masu haƙoƙi suna nan bai kare ba to yayi za a yi sai a dinga ɗebowa zunubin su gwargwadon zalunta su da yayi sai a dinga bayarwa ya wawa shi wancan kudin al'umma ya ɗebe dan wancan idan ya zo shi interest dama ya gani yake nasa ne budget idan ai kamar yadda shugabanni yanzu suke dukiyar al'umma gani suke mallaka su ce yadda suka ga dama suke budumbuduma a cikinta an ci dukiyar al'umma an yi ta zuwa aikin hajji ana biya ma wasu ma aikin hajji ladansa yana nan na aikin hajji ladansa yana nan na aikin hajji amma kuma zunubinsa yana nan yanzu mutum dan ya je shi ya yi satar riga sai ya sanya riga ya zo ya yi salla yana da ranar sallarsa zunubinsa kuma na sata yana nan to kaga kakara za a yi a kiyama ko shi yana ga cewa yanzu ya yi salla ya yi ta kiyamun laila ya yi ta tahajjud amma kuma kudin sata ya roba roban mutane ya je ya sace ya zo shi ya ɗinɗinka kaya ya zo shi ya yi salla da su ladan sallarsa yana nan tahajjud din nasa ladan Allah ba zai zalunce shi ba an rubuta masa inda ya tsarkake niyya ya yi domin Allah ya cika sharaɗa za a biya shi za a bashi amma kuma fa roba roban mutane da ya sace ya sai waya ya ɗinka kaya ya yi wane ne to fa shi ma yana nan a rubuce kuma a kiyama sai a ɗebi ladan sallar tasa sai a biya watakila sallar tasa ba ta biya ba tahajjud din nasa da ya yi bai biya kuɗin zalunta da ya yi ba to kaga a nan wajen sai kuma a dinga ɗebowa zunubinsu ana ƙara ɗora masa yanzu wannan an warbar da darajarsa ko ba a warbar ba kiyama ta nakasa masa ƙima to shine khafidatun rafi'a Allah ta'ala ya ce idza rujjatil ardu rajja idan ƙasa kuma wato aka girgiza ta girgiza ai hurrikat har ko harwakat harkatun shadida ta yi motsi motsi mai tsanani kamar yadda Allah ta'ala ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un adhim to idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa kuma aka nike duwatsu nikewa ai futtitat aka tarwatsa su duk duwatsun nan da kake gani tarwatsa su za a yi hukuncin su kenan Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali faqul yansibuha rabbi nasfa wa yadharuha ta'an safsaha la tara fiha aywajan wala amta suna tambayanka dangane da manyan duwatsun nan yaya hukuncin su zai kasance Allah ya ce Ubangiji na zai sheke su ne shekewa su sheke su za a yi can da Allah ta'ala ya ce wa quduha an-nas wal hijara makamashin wuta mutane ne da duwar watsu ma al mufassirun suka ce duwar watsu ne waɗanda aka sassaka aka yi bautar gunki da su ko aka yi amfani da su dai wajen shirkiyat to su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala saboda kishin da Ubangiji yake yi na bauta Allah maɗaukaki su ma zai sanya ya kona su to aka ce wa bussatil jibalu bassa bayan ƙasa ta girgiza girgiza duwatsu su kuma an nike su nikewa fa kanat haba'an munbatha sai ta zama to ƙura wadda aka sheke ai gubara asalin alhaba malamai suka ce shine shararun nar tartabi idan ka sanya an kunna wuta sai tana tada tana tara tartabi dan abu haka tis tis ne kaman toka yana tashi a jikin garwashi in yayi bal bal ko to irin wannan shine aka ce asalin haba baka iya tara shi ko da ya hallara ma kaman toka ne nan da nan iska in ta zo ta kade shi to Allah ta'ala ce fa kanat haba'an munbatha duwar watsun bayan an riga an nike su kuma sai a sheke su sai su kasance kura wadda take an sheke ta ai muntashiran wadda ta warwa su wa kuntum azwajan thalatha kuma kuka kasance nau'o'i ai a ranar alkiyama nan dai da aka ce idza waqatil waqi'a idza waqa'atil waqi'a, idan mai aukuwa ta auku, to ku sani a wannan lokaci ba a iya ƙareta aukuwarta, tana ɗaukaka daraja, ai tana warbar da wanda ake ganin sa mai daraja a duniya, kuma tana ɗaukaka wanda ake ganin sa walakantacce. Idan ƙasa aka jijjiga ta jijjigawa, kuma duwatsu aka nike su nikewa, ta kasance tamkar ƙurar da aka sheke, ku kuma a wannan lokaci kuka zamanto an kasa ku nau'i uku. Shine bayanin. An kasa mutane nau'i uku. Allah ta'ala ce fa ashabul maimanati, nau'i na farko kenan. Akwai ma'abota dama, wato kenan, wa hum alladhina yu'tawna kutubahum bi aymanihim, aka ce sune waɗanda za a ba su littattafan su ta hannun dama. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul waqi'a, ko waɗanda za a ba su, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, Allah ka sanya mu a cikin su. Mubtada ne, khabar ɗinsa shine ma ashabul maimana. To ai ma'abuta dama mai yayi daraja na waɗanda suke ma'abuta dama, ai ta'zimul lishanihim bi dukhulihim aljanna, an girmama yanayin su ne saboda za su shiga cikin aljanna. Nau'i na biyu Allah ya ce wa ashabul mash'ama, da kuma waɗanda suke ma'abuta hagu, ai ashimal bi an yuta kullum minhum kitabahu bi shimalihi, kowannen su za a bashi littafin sa ta hannunsa na hagu. Kowanne za a bashi littafinsa ta hannunsa na hagu, su ashabul mash'ab. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, wanda aka bashi littafinsa ta hannunsa na hagu, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya, ya kai tonsa ina ma shi da ba a bashi littafin ba. Wa lam adri ma hisabiya, yace ni fa bai ma sanya sakamakon su zai zama ba. To Allah ya ce ma ashabul mash'ama, meye walakantuwar waɗanda suke ma'abuta da ma'ana ma'abuta hagu, tahqirul lishanihim bi dukhulihim an-nar, wato an kaskantar da yanayin su ne saboda za su shiga cikin wuta. Allah ka tsare. To shine Allah madaukaki kuma yace was-sabiquna as-sabiqun, da kuma waɗanda suke sun yi rige-rige sun kuma tsere. Kaga Allah madaukaki ya siffanta mutane nau'i uku kenan a ranar alkiyama. Za a rabu, akwai waɗanda suke wato ashabul maimana, su ne ashabul yamin, akwai waɗanda suke ashabul mash'ama, su ne ashabul shimal ɗin dai, sannan kuma akwai waɗanda suke as-sabiquna as-sabiqun, su kuma Allah ya siffanta su yace su ne al-muqarrab. Kamar yadda Allah madaukaki ya siffanta mutane kasa su a wata aya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكان كما الله يسبب أن تمتعني إن وانا كشي قداو كنكينا سوني كمان دودة ما أقوت فصلا دبند ما لم يسكبا ما إتوى الشم آية تأما ديتنا نونا كسم متعنا يدس كشي وكو وسوسم فصلا da irin nizamin da yake a wannan waje. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya ce
ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin 'ala sururin mawduna متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
To Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗannan nau'i guda biyu da muka ji fa ashabul maimana wa ashabul mash'ama sai Allah ta'ala ce wasabiquna as-sabiqun da kuma wanda suka yi rigaggeniya ila al-khair zuwa ga ayyuka al-khair wa humul anbiya annabawan Allah su ne gaba wajen yin rigaggeniya zuwa ga ayyukan alkhairi wasabiquna ila al-imani min kulli ummatin da kuma waɗanda sun kai imani da su ma suka yi rigaggeniya wajen yin imani a cikin kowace al'umma wannan a matsayin mubtada yake as-sabiqun su ne waɗanda dai suka yi rigaggeniya an yi ta'kidi ne li ta'zimi sha'anihim domin a girmama sha'aninsu خبر انشن آيوين دراس زوء قبع روية عرويتهم دون حديثي نوان ديك ضعيفي إمام أحمد يا رويتهم دقى أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم ياتي السابقون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه waɗanda suke sabiqun su ne waɗanda idan an ba su gaskiya aka tallata musu ita qabiluhu to sai su amshe ta wa idza su'iluhu badaluhu kuma duk lokacin da aka tambaye su su faɗi gaskiya to za su faɗe ta wa hakamu lin-nasi ka hukmihim li anfusihim sukan yi wa mutane hukunci kamar yadda za su yi wa kansu hukunci ba sa yin san kai amma dai wannan hadisi da'ifi ne duk da abin da ya ambata yana daga cikin ayyuka masu nagarta na siffar waɗanda suke as-sabiqun wakilin wasu malamai suka ce abinda ake nufi da as-sabiqun innahum humul anbiya su ne annabawa wakilin wasu malamai suka ce as-sabiquna ila al-imani min kulli umma waɗanda dai suka yi tsere suka yi rigaggeniya wajen yin imani da ayyukan alheri daga cikin kowace al'umma wallahu a'lam nan dai kaga an ce as-sabiquna Allah madaukaki yace wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu ana san istibaqi fil khairat Allah yace wastabiqul khairat ko fastabiqul khairat ku yirgaggeniya zuwa ga ayyukan alheri ku yirgaggeniya istibaqi ila alkhairat shine ana san ayi gasa wajen bin Allah wanda ne sai ka ganshi shi kullum bashi da aiki sai zuwa majalisan ilimi bashi da aiki sai neman ilimi bashi da aiki sai zama a masallaci ta karatun alqur'ani to sai kai kishi da shi kace to wannan shi kam shi aljanna shi kadai yake nema ne kai ma sai ka fantsama kai ma kai ta yin ayyukan alheri kai ta yin ayyukan alheri sai ka fi shi kai ma ka samu aljanna rigaggeniya ake son yi idan ka ga wani yana infaki da dukiya ce to wannan shi baya son kudin nasa ne kullum duk abin da ayyukan alheri zai ta ciyar da dukiyarsa to kai ma sai ka rage kankamo kai ma sai ka zo kai ta aiki da ayyukan da dukiyarka don neman yardar Allah to shine abin da ake nufi istibaqi ila alkhairat yawan yin ayyukan alkhair to Allah madaukaki sai ya ce as-sabiqun wadanda suke yin rigaggeniya zuwa ga ayyukan alkhair za su samu wani matsayi nasu na daban shine Allah ya siffanta su ya ce ulaikal mukarrabun wadannan su ne wadanda Allah ta'ala ya kusatar da su zuwa gare shi
Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhaha ka ardhis samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rasuli. Ku yi rigaggeniya zuwa ga ayyukan alkhairi, zuwa ga neman wata gafara daga wajen Ubangijinku. Ku yi rigaggeniya zuwa ga samun wata aljanna wanda fadinta ya kai fadin samai da kasai da za a baka kai kadai, wanda Allah madaukaki yayi tattalinta ne ga waɗanda sun kai imani da Allah da manzanninsa. To kaga kenan al-istibaqu ila al-khairat amrun ne matlubu. To waɗanda suke irin wannan Allah ta'ala yake ulaiikal mukarrabun, waɗannan sune waɗanda suke makusata. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dage wajen irin wannan istibaqu ila al-khairat, kullun gasa suke ayyukan alheri. To Allah yake fi jannatin na'im, sai aka fara kaga sune aka ambace su a ƙarshe dan cewa aka ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, ba fa sakamakon su ba. Sai aka ce wasabiquna sabiqun, su aka fada a ƙarshe. Sai aka ce ulaiikal muqarrabun, sai aka fada sakamakon su fi jannatin na'im. Yanzu fi jannatin na'im din nan ya koma zuwa ga su wannan as-sabiquna as-sabiquna ne da aka siffanta al-muqarrabun, kaga da su sune suka zo a ƙarshe, kuma su aka so mu ambata sakamakon su fi jannatin na'im. Allah ta'ala yace thullatun min al-awwalin, jama'a ce daga mutanen farko. Ai jama'atun min al-umam al-madiya, jama'a ce daga cikin al'umomin da suka shude, ba wannan al'umma ba, kamar yadda waɗansu malamai suka ambata. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah da ya kakkawo bayanai, shi sai ya fi zaɓen wannan, wanda shi ma nan malam shi ya zaɓa ya kawo. Amma abin da yake tabbatacce wato bai taƙaita a waɗancan ba. Misali kamar yadda Ibn Kathir shi kuma ya bayani, ya nuna ana nufi wannan al'umman ne ma ake nufi su ne as-sabiquna as-sabiquna. Al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce domin dalilan al-Qur'ani da dalilan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna afdaliyarsu a kayan waɗancan. Allahumma illa idan za a ɗauki fassarar Ibn Jarir, idan an ce sullatun min al-awwalin, domin nan fassarar da aka ce awwalun din da aka ambata sullatun min al-awwalin, al-awwalin din su wane ne? Da aka ce jama'a ce daga cikin na farko, su waye na farkon? Aka ce al'umomin da suka riga wannan al'ummar tamu, shine wanda Ibn Jarir ya zaba, shine abin da malai kawo ana. To amma shi Ibn Kathir yana cewa a'a, ana nufin al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama, ma'ana awwalin din da ake nufi su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dangane da hadisin da ya inganta a cikin Muslim, hadisin Abdullahi ibn Mas'ud. Annabi sallallahu Abdullahi ibn Mas'ud ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi qubbatin nahwan min 40 rajula, muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wata shema mun kai kamar mu 40. Faƙala sai annabi ya ce atardauna an takunu rubu'a hadhihi rubu'a ahli aljanna, yanzu kun gamsu ku zamanto ku ne ɗaya bisa hudu na dukkan waɗanda za su shiga aljanna? Suka ce na'am. Kulna na'am, muna so ya manzon Allah, ce mu ne ɗaya bisa hudu na duniyar aljanna. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce atardauna an takunu thulutha ahli aljanna, kun yarda ku zama ku ne kashi ɗaya cikin uku ma na waɗanda za su shiga aljanna? Suka ce eh, mun yarda ya manzon Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi nafsi bi yadihi, ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa, inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna, ni kuma fata na ina so ku zamanto rabin ƴan aljanna ne. To kaga kenan wannan hadisi yana nuna cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, cewa su ne rabin ƴan aljanna. Kuma annabi ya ce tare da cewa in an kwatanta ƴan aljanna da masu shirki, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce illa anna wa zalika anna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslima, kuma wannan fa ku sani ba wanda zai shiga aljanna sai mai wanda yake musulmi. Tare da cewa kuma ku kwatancanku ga waɗanda suke masu shirka kamar bujimi ne fari, sai a samu gashi guda ɗaya a jikinsa baki, ko kuma dai mai ruwaya ya shakka, ai an ce masa bujimi ne fari sai a samu gashi guda ɗaya a jikinsa baki shine kwatancan ƴan aljanna da ƴan wuta bujimi fa gashi sili ɗaya fari a jikin baki shine percentage to ya zaka kwatanta ma ma'aunin kenan ƴan aljanna kadan ne in ka kwatanta su da ƴan wuta to wanda za shi ga aljanna al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine su ne rubu kuma sannan Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu sabiquna al-awwaluna mu ne wanda aka rigaya mu al-umance amma kuma fa mu ne na farko kage ya siffanta wannan al'umma sune awwalun to da aka ce sullatun min al-awwalin wannan ya nuna kenan daga cikin al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shi saka shi ibn kathir ya farajja cewa ai cikin al'umma annabi ne sullatun min al-awwalin sune karnin sahabbai a cikin su ne ake samu da waɗanda suka zo na farko farkon nan domin annabi ya ce khairun nas cikin wani hadisin muslim khairun nas karni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alherin mutane sune karni wanda na rayu cikin su as-sahaba kenan suka yi imani da annabi sai kuma waɗanda suka zo bayan su sune atba'u wato al-atba sai waɗanda suka zo bayan su atba'ul tabi'i to kage kenan waɗancan sune waɗanda wallahu a'lam ake nufi da aka ce sullatun min al-awwalina wani jama'a ce daga cikin al'umman nan tamu na farko sai aka ce wa qalilun min al-akhirin da kuma ƴan kadan daga cikin ƴan baya min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma kuma akwai wani taujihi daban abinda Ibn Jarir at-Tabari ya faɗa da abinda Ibn Kathir ya faɗa dole sai an hada su domin idan ka dauki na Ibn Kathir da yace ana nufin al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to ya zaka yi da sauran mutane masu nagarta da annabawan da ba al'umma annabi suke ba ai sune aula an yakunu min al-muqarrabin annabawa da manzanni ko ai sun fi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja a daidai ko tunda su manzanni ne annabawa to kage kenan za a iya cewa sullatun min al-awwalin wa thulla wa qalilun min al-akhirin sai a dauki duka waɗannan fassarori da Ibn Jarir yayi da kuma fassarar da Ibn Kathir yayi kenan akwai ƴan tsirari a cikin waɗanda suka gabaci wannan al'umma da kuma waɗansu masu gwaɓi a cikin al'umman annabi na farko farko sannan kuma da waɗanda suka zo a baya cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya inganta ya ce a cikin al'ummarsa akwai 70,000 alladhina yadkhuluna aljannata bighayri hisabin akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma a wata riwaya sai ya ce wa li kulli alfin 70,000 kuma har ilau ga kowane dubu za a ƙara musu 70,000 har ilau sannan su din ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli wahidin 70,000 kuma ga kowane ɗaya su din ma za a ƙara 70,000 Allah ka samu na ciki kaga sai muka samu hawa sai muka samu fata amma ya kace 70,000 ne ina za ka samu shiga ga sahabban annabi ne ga tabi'ai nan da waɗanda suke can baya a qurunul mufaddala to amma sai aka ce ma 70,000 din a wata riwaya kowace dubu kuma za ta ja 70,000 kaga 70,000 sau 70 kenan ko ga 70,000 din sannan kuma a ƙara 70,000 sau 70 to sai kuma aka ce in an ƙara su a haka kai multiplying to sai kuma a ce kowane ɗaya su ma daga ciki kuma an ƙara 70,000 kaga sai ka kai biliyarat haka ne ko Allah ka samu a ciki to waɗannan zai iya sanyawa wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya fatan su ne mafiya a cikin wannan bangare da Allah ta'ala ya ambata ya ce sullatun wato da aka ce as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ubangiji Allah ta'ala ka datar da mu zuwa ga abin da yake shine mafi alkhairi duniya da lahira ma ji sauran guda biyun in Allah ya kira yawar mu gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilayku assalamu alaikum
assalamu alaikum kamar yadda jiya akai alkawari sanarwa da zan gabatar du taimako ne da aka samu jiya juma'a a taimakon da aka samu a kwando a jiya juma'a shine naira 10,590 sai kuma wata bayar Allah ta bada naira 400 a kwamitin tafsir a gurin da ake tattara kayayyaki an samu kuɗi naira 5,500 a banki an samu jumlar naira 7,000 a jiya kenan sannan a masallacin juma'a a jiya akwai wani bawan Allah da ya biyo ni ya bada kuɗi da su a shaidan gansa a cikin takarda na manta 3,000 ya ce a sanya shi a cikin addu'a a sanya iyalansa a cikin addu'a Allah ya shiryar masa da su sannan wata baiwar Allah ma tun shekarar jiya ashe ta turo ta akawun ɗina 3,000 ɗanta ta sa ya turo sai ya ɗazu na ga alat ɗin ita ma ta ce a sanya ta a cikin addu'a a baiwa marayu wato a baiwa kwamitin marayu kuma a sanya ta a cikin addu'a Allah ya biya mata buƙatunta to sai kuma wata sanarwa kamar haka ƙungiyar KNCB Nigeria wacce take kula da masu jinyar tarin fuka wato tarin TB suna sanar da al'umma cewa za su gudanar da gwajin tari kyauta a kasuwar Kaji kofar gidan mai unguwa Lawa kuma ana yin hoton kirji wato x-ray kyauta da kuma gwajin kaki shi ma kyauta da misalin karfe 9 na safe suke fara to Allah sauki akaramaka Allah sai masu neman addu'a akwai marasa lafiya wasu suna gida wasu suna kwance a asibiti daga ciki akwai mai anguwa na wannan yanki na wannan anguwa wadda yan agaji a nan suke ajiye kayayyakin su da su generator da sauransu a gidansa shi ma ba shi da lafiya yana asibiti a sanya shi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya da wata da tace tana so a sanya ta a cikin addu'a saboda ɗanta ba shi da lafiya shekaru da dama Allah ya yi masa da kuma wata ma da ta turo kayan tallafi ga marayu da kuma kuɗi ta ce an baiwa mijinta mota ta sana'a a sanya shi a cikin addu'a Allah sanya albarka a wannan mota da aka ba shi na sana'a to da yadda daidai sauransu saboda lokaci kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya san bukatun kowa kuma ya san damuwar kowa masu rashin lafiya Allah ya yi musu masu bukatu Allah ya biya musu
ta misalaci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اتق رقابنا ركاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم لا توصلي إليك waɗanda suke buƙatar addu'a ubangiji Allah subhanahu wata'ala ta biya mana buƙatun mun alkhairi waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya dukkan waɗanda aka zayyana mana roƙon Allah ta'ala ya kawo musu sauki malamin mu malam Umar Zubairu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya jiya shi ma an ce tari ya dame shi da shakuwa sai da aka maida shi gida daga masallaci muna roƙon ubangiji Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya gashi kuma bai fasa zuwa wajen karatu ba kullum Allah ubangiji ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya da dukkan masu bukata na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ka dube mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan abin da zai zamanto mana matsala a rayuwar mu ta duniya da lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.